بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa, da waɗanda za su kalle mu kuma saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga masallacin Markazu Salafiya da ke kan ainihin Maja Road a tudun Wadar Zaria, jihar Kaduna a Najeriya. Yanzu da kuke sauraron mu, daren Talata ne da ya daidai da daren 9 ga watan Safar, hijira na da shekara 1433, daidai da 2 ga watan Januwari shekara ta 2012. Wannan shine kasad na uku daga cikin jeren giyar kasusuwan da muka yi watake da farin sakon alheri, na fatan alheri wato ga ƴan uwanmu, ƴan kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, sakamakon alheri da ya same su, kuma ya samu duk wani mai hasken zuciya da fara aniya akan ainihin bayan rikici da ya faru, aka dawo aka ji tsoron Allah, aka sulhunta. Kamar yadda muka yi addu'a, waɗanda suka rasu daga cikin malamai magabata, Allah ya gafarta musu baki ɗaya tun daga na da hannu yanzu, waɗanda kuma suke da rai har suka dan kwafar da zuciyarsu suka haƙura aka yi wannan sulhu, muni musu addu'a Allah ya musu tukuici da gidan aljannar Firdausi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Matashiya, kamar yadda nayi a jiya, matashiyar farko ita ce don girman Allah, duk wanda yake sauraron wannan kaset a yanzu na uku, to ya kokarin sauraron na ɗaya da na biyu, sannan ya hada da wannan na uku din. In ba haka ba, kar kai kokarin karar da wani abu da kaji a nan, ba zai zama madogara ba har sai an hada da abubuwan da suka gabata a baya. Kamar yadda abubuwan da za ka ji a nan din kuma kai kokari ka hada da sakonnin da za su biyo baya a cikin kasusuwan gaba insha Allah ta'ala, wannan zai taimake ka ka samu cikakken abin da sakon yake dauke da shi. Amma in ka samu kanka a kuncin lokaci na ba za ka iya zaman sauraron dukkanin kasusuwan ba, to ina baka shawara kakkai hukunci da wani abu da ka ji a ciki na ainihin wato wanda kake ganin ko ya dace maka ko bai dace maka ba, ka hakura sai lokacin da ka samu cikakken lokacin sauraron su gaba daya. Sannan na daga cikin ainihin wato matashiya da nake mana ita ce, akwai shawarwari da na fara bayarwa daga jiya da kuma zan ci gaba da bayarwa ga yau ga ainihin wato su ƴan uwa mutanen kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Waɗannan shawarwari, kamar yadda na faɗi a jiya, shawarwari ne na ɗan uwa mai ƙauna zuwa ga ƴan uwan shi a beban ƙaunar shi, ko kaɗan, ba rashin sanin abin da kungiyar take ciki bane ko kuma mutanen kungiyar, kamar yadda ba kokarin suka ce ko kushewa ko kuma neman ainihin wato rena wani al'amari ba, inma shawara ce ta kyakkyawan manufa wadda za ta tabbatar da dankon wannan haɗin kai insha Allah ta'ala. Sannan na sake bada ainihin wato tsokaci ko kuma matashiya ta gaba da cewa, a cikin waɗannan shawarwari me yiwuwa akwai misalai da ni zan kai ga bugawa da ni kaina ko makaranta ta ta Darul Hadisi Salafiya ko kuma ƴar karamar makarantar mai suna Albani Science Academy ko kuma wasu misalai da zan buga waɗanda suka shafe ni, ina fatan kai kokarin kyakkyawar fahimta cewa kadai misalai ne don su taimaka a fahimci mai yiwuwa abin da zan yi magana a kai, ba don in nuna ni wani bane ko kuma makaranta ta wata abace. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muna kan ainihin wato gabatar da wasu shawarwari masu matukar muhimmanci waɗanda muke cewa waɗannan shawarwarin matukar an kiyaye su, to insha Allah ta'ala a iyakacin fahimtar mu abubuwan da suka faru ba za su sake faruwa ba insha Allah. Daga ciki muka ce dama dai su ahli sunna sun kayyade wa kansu cewa duk abin da ya shafi aqida ko tafarki to ba za su dauke shi ba sai daga alqur'ani ko sunna ko kuma ijma'i, kamar yadda muka bayyana cewa ahli sunna gaba ɗayan su suna sallama wa duk abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce kuma suna masu tawali'u da ladabi ga duk abin da yazo daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ƙarƙashin wannan ahli sunna suna lazimta wa kansu kokarin fahimtar nassoshin alqur'ani da hadisi a bisa hasken yadda aka ciro daga annabi sallallahu alaihi wa sallama daga sahabbai dan haka ahli sunna ba sa ainihin dogaro da fassarori nasu na kansu waɗanda za su iya bayuwa zuwa ga kuskure ko kuma su bayu zuwa ga san zuciya hasali abin da yazo daga Allah sai a fassara shi da abin da yazo daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma daga wasu magabata akan wannan ne muka tsaya a inda muke cewa wannan kuma yana tabbatar da cewa to babu shakka ahli sunna ba sa aje wani mutum guda bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa duk abin da wannan mutum ya faɗi shine daidai a duk girman mutum yana iya kuskure kuma duk girman shi yana iya yin daidai dan haka duk sanda ya kuskure sai a roki Allah ya yafe mai kuskura amma girman shi na nan amma ba daidai bane saboda yayi kuskure daga ran nan sai a ce mutuncin shi ya zube girman shi ya faɗi ko kuma a ce yayi kuskure sai a ce saboda yana da girma dole a dauki kuskura nan na ɗaya daga cikin batarnakar da ta rinka hada ahli sunna rigingimu a tsawon lokaci to dole ahli sunna su kiyaye wannan mai girma yana da girma amma in yayi kuskure ba za a dauki kuskuren shi ba kamar yadda duk girman limamin Arafa Allah ya kiyaye da zai zinduma ashar ba za a ce sadaqallahu alazim ba dan shi limamin Arafa ne haka ne ko ba haka ba haka ne a ƙarƙashin wannan ashe komai ya kamata a gudanar da shi ne a matsayin da yake to sa'annan na daga cikin abubuwan da ahli sunna suke bada muhimmanci wajen taka tsantsan na kiyaye aqida da tafarkin bin ahli sunna shine mura'atu usulin wa qawaid alistidlal ahli sunna suna kula da wasu ilmomi da wasu ka'idoji wajen kafa hujja wa mimma tamayyaza bihi ahli sunnati wal jama'a mura'atu usulin wa qawaid alistidlal 'inda an-nazar fi an-nusus ahli sunna in suka zo kafa hujja da wata aya ko wani hadisi to ba kawai suna dibo ayar ne ko hadisin su kafa hujja ba akwai wasu ka'idoji na ilimi waɗanda suke kula da su misali fa ya'khuduna bi zahirin nass malan yasrif zalika zahir nass akhar inda din nass yazo gashi Allah ya ce kaza sallallahu ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaza sai su dauki wannan nassi ayat da yazo ba za su tawilin shi ma'anar shi ba sai in an samu wani dalili wanda zai halatta ko wajabta ko ya hukunta a karkatar da zahirin ma'anar wannan zuwa ga abin da sabanin wanda ake gani dan haka ahli sunna suna dauko nasoshin shari'a suna kafa hujja da su kai tsaye ina fata an gane wa yajma'una bainan nususi mastata'u sannan ahli sunna ba sa rike aya daya sai ta hujja da ita a fage sai sun tattaro ayar da take da alaka da wannan mawdu'i misali malamin ahli sunna in zai wa'azi akan sallah sai ya je kokarin tattaro ayoyi da hadisi da suke magana sallah sai ya hada su sai ya fassara su in zai magana akan ayoyin da suka shafi siffar Allah haka in zai magana akan ayoyin da suka shafi ainihin zakka haka dan haka ahli sunna ba sa rike nassi kwaya daya su ta ainihin wato hujja da shi su rabu da sauran nassoshi sakamakon haka wani ya je ya dauki wani shi kuma ya ce ga wanda ya rike wani ya dauki wancan sai a dubi wannan nassi me yake karantawa a wannan bangare yana karantar da karatun sallah ne wannan yana karantar da ruku'u wannan yana karantar da zikiri in aka hada gaba ɗaya sai a ga waɗannan jumillar nassoshi sun karantar da sallah ke wannan nassi da yazo yana cewa zakka farilla ce wannan yana cewa zakka ba a bayar da ita sai ta shekara wannan nassi na cewa ga waɗanda za a ba zakka to in aka zo ahli sunna sai su tattara nassoshin wuri guda sai su fitar da zakka hukunci daya ina fata an gane to haka ainihin ahli sunna suke li'anna fil akhd bi ba'dha ihmalan li ba'dha al-akhar domin aka dauki wasu aka yi riko da su to za a yi watsi da wasu kenan to ina matsayin musulmi ya watsi da ainihin wasu ayoyi ko wasu hukunce hukunce kaga sai al'amarin ya koma kamar yadda Allah ke zargin wasu da suka gabata afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ku yadda da wani sashi na littafi ku watsi da wani sashi sai ya ce fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya duk waɗanda suke aikata haka za su haɗu da kaskanci a rayuwar duniya sannan ويقدمون الخاص على العام idan wani nasi yazo sai ya zama ya zo ne da hukunci na gaba daya a jimillance sai kuma wani nasi yazo da wani hukunci a kebance dangane da wannan to ahli sunna an suka zo sai su dauki wannan khas din sai su fassara wancan wato sai su rage mishi fadi sai su fassara shi da gurgurdan yadda wannan ya ainihin taimaka wajen fassarawa haka wal muqayyad ala al mutlaq idan wani nasi yazo da bayani akan cewa ku yi sallah misali ku yi sallah to ahli sunna ba zai tashi yanzu karfe 8 na dare yayi sallar asuba ba ya kafa hujja da cewa ai Allah ya ce ku yi sallah sai ya ce a'a amma Allah ya ambaci lokacin da ake yin sallah alfijir eh to a dauko waccan aya sai a kayyada wannan kenan yin sallah asuba ba ko yaushe bane sai lokacin da Allah ya fadi ko kun fahimta jama'a to wannan yana daga cikin dabi'ar ahli sunna wal mubayyan ala al mujmal idan aka samu wani nasi yazo a dunkule to in aka samu wani nasi yazo ya farfasa shi sai a dauki nasin da yazo ya farfasa shi din nan sai a fassara wancan da yazo a dunkule haka ainihin ahlus sunna suke wa yarudduna al mutashabiha ila al muhkam duk wani nasi da zai zo wanda bai bayyana karara ba sai wani nasi yazo da bayani irin wannan wanda ya bi ainihin wato ya bayyana hukuncin karara to sai su dauko wanda yazo da bayani su fassara wancan da yazo ainihin a dunkule ina fata an gane dan haka wa hum fi hadha sa'iruna ala ma zakarahu Allah ta'ala fi qawlihi ahlus sunna a karkashin wannan suna aiki da maganar Allah da yake cewa huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat Allah shi ya saukar maka da littafi ya kai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga cikin ainihin wato waɗannan ayoyi na littafin akwai ayoyin da suke a bayyana suke hukuncin su yazo ba wani rikici waɗannan ayoyin su suka fi yawa a Qur'ani akwai wasu ayoyi kuma waɗanda ba za a fahimce su ba har sai an hada da wasu sai Allah madaukakin sarki yace fa amman ladhina fi qulubihim zaygun to karkatattu waɗanda suke da karkatar zuci fayattabi'una ma tashabaha minhu kullun sai su rinka dauko ayoyin da ma'anarsu tana daukan fuskoki da dama wanda yake fuskokin kuma za su zo da rudani suna yin haka ne ibtigha alfitnati dan neman fitina sai kaji Kirista ya ce maka ai Allah ma ya ce fawailul lil musallina azaba ta tabbata ga masallata kuma kai menene kai masallaci ne to kaji Qur'anin ka ma ya ce za a yi maka azaba to kaga yanzu wannan saboda neman fitina ne yace je dauko wannan sannan wabtigha ta'wilihi da kuma neman karkatar da ma'anar gaskiya ta littafin Allah sai Allah yace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san ta'wilin ire-iren waɗannan al'amura waɗanda suke da ainihin wato tashabuhi sai Allah madaukakin sarki warasikhuna fil ilmi waɗanda ke da zurfin ilimi yaquluna amanna bihi idan suka zo abin da yafi karfin ilimin sai su ce mu dai mun yarda da wannan abin saboda kullum min indi rabbina duk daga wurin Allah ne wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu masu yin tunanin haka ya dace sai masu hankali dan haka duk wanda kaji yana dibo ayoyin alqur'ani yana kawo rikici akan su to wannan mutumi ainihin dan neman fitina ne Allah madaukakin sarki ya taimaka As-sayyida Aisha Allah ya fara mata yarda kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum idan har kuka ga waɗannan da suke bibiyar ayoyi ire-iren waɗannan masu wahalar fahimta sai an hada da wasu sai an shiga sai an fita to duk wanda kaga shi irin waɗannan ayoyin kullun yake nema waɗanda fassarar da za ta bayyana a zahiri za ta kawo rudani annabi yace su ne Allah ya ambata a cikin wannan aya sai ku kauce musu ku yi taka tsantsan da su Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka ya ku ƴan uwa ahlus sunna kun ji lallai ne kula da ka'idoji na ilimi to anan wannan maganar idan malaman ahlus sunna suka yi ta suna nufin wasu ilmomi da ake kira ulumul ala waɗannan ilmomi suna makale da qur'ani da hadisi da fiqhu da larabci da aqida da tarihi ina ba da shawara ga ɗan uwa ahlus sunna waɗannan ilmomin suna daga cikin ilmomin da duk basirarka ba za ka iya ɗaukar littafi ka karanta ka fahimta ba sai ka je ka zauna gaban wanda ya iya ya koya maka. Don haka waɗannan ilmomin komai girmanka kana son ka ainihin yi su to ka daure ka je ka zauna gaban malami ya koya maka. A ɓangaren alkur'ani akwai ilimi na tajwidi, a ɓangaren alkur'ani akwai ilimi na usulut tafsir, a ɓangaren alkur'ani akwai ilimi na ulumul qur'an, a ɓangaren alkur'ani akwai ilimi na ainihin ilmin rasmi wato ilimin ka'idojin rubutun alkur'ani. Waɗannan ilmomi idan baka iya su dangane da alkur'ani ba a ƙashin gaskiya saboda Allah in kaga kana tafsirin alkur'ani to ka zalunci kanka kuma ka kawo ruɗani ga waɗanda ainihin kake karantarwa. Don haka kai da kake saurare na sai ka duba ka ga shekara ka nawa kana tafsiri, ka koyi ilimi na usulut tafsir wato ilimin ka'idojin sanin tafsiri, na ce ka koya don sai an koya ba a nazarin shi a cikin wani littafi, ba zai yiwu kawai saboda ɗan boko ne je ya ɗauki littafin physics, chemistry, biology, mathematics da English ya je ya haɗa da sauran littattafai na human psychology wane ne ya zauna ya yi nazari ya ɗauna na kitabu da farar riga ya fito ya ce shi ne medical doctor ba. Alama ce ta motsuwa. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Ɓangaren hadisi akwai ilimin hadisi da aka fi sani da ilmu mustalah al-hadith ko usul al-hadith da ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Wannan ilimi ne wanda sai ka zauna ka koye shi. Ilimin maqsudin shi shine a iya gane hadisan da suka inganta daga waɗanda ba su inganta ba. A ƙarƙashin wannan dole ne a cikin da'awar ahlus sunna a rinka jin suna tacewa suna cewa wannan hadisin ya tabbata, wannan hadisin bai tabbata ba, saboda wannan aiki ne na malaman farko tun daga zamanin tabi'ai lokacin da maƙaryata suka fara bayyana aka fara yin irin wannan. Ka karanta muqaddimar littafin ainihin Imamu Muslim Sahihu Muslim da kuma littafin Imamu Muslim din shi kanshi Kitabu Tamyiz, gashi nan duk zaka ga malaman ahlus sunna tun suka dade suna wannan. To dole ne a je a koyi ilimi na mustalah al-hadith, ilmu al-jarh wa at-ta'dil, ilmu usul al-hadith, dan hadisan da ake karantawa ahlus sunna a rinka tace su. Wannan kenan zai samar da wani juyin juye hali a cikin karatutuka da ake na tsakanin magariba da isha, a cikin karatutuka da ake na dare, a cikin wa'azozin ƙasa da ake, hatta cikin hudubobi waɗanda zaka ji da yawa ana samun hadisan ƙarya suna faɗowa ciki. Dole ne a tsaya ai wannan ilimin don a iya tacewa, ba don koyi ba, don a tabbata ahlus sunna da gaske. Na biyu, na uku, sai abin da ya shafi ilimin fiqhu. Ilimin fiqhu akwai ilmu usulul fiqhi tattare da shi, akwai kuma ilmul qawaidul fiqhiyya. Waɗannan ilmomi sai ka zauna ka je gaban malamin da ya iya, an zaunar da kai an koya maka ka ƙware, zai taimaka maka wajen in ka karanta nassoshi ka rinka musu kyakkyawar fahimta. In kana ganin suna karo da juna sai ka amfani da wannan ilimi wajen sai haske ya bayyana cewa ashe ba karo suke da juna ba kowanne da ma'anar shi. Sannan ɓangaren lugar Arabiya, ba daidai bane a ce muna ahlus sunna a Najeriya mun yi sakaci game da lugar Arabiya da wadda ake yi a Soro, da waɗanda ake a Haya Islam, da waɗanda ake a FCE ko Polytechnic ko kuma ainihin jami'o'i. Ya kamata a ce muna yin larabci, mun ƙware da larabci, saboda wannan yana daga cikin da'ab, yana daga cikin ainihin wato ɗabi'a ta malaman ahlus sunna tun da can. Malaman mu sun ƙware da harkar larabci a ƙasar nan. Babban malamin sunna har sai da ainihin wato Jami'ar Azhar ta bashi digirin girmamawa shine Abdullahi Gwandu. Saboda tsabar iya larabci sai da aka koma ana ce mishi balaraban mutanen yamma. Ina fata an gane me yasa zai zama muna ahlus sunna ba ma ƙwarewa da larabci, nahwu, sarf, balaga, adab da sauran ilmomin da ke makalkala da lugar Arabiya. Wajibi ne, dole ne, domin larabci shine buhu da Allah ya dauki Qur'ani ya sa. Larabci shine yaran da Annabi ya fassara duk abin da ya fassara na Al-Qur'ani da Sunna. A ƙarƙashin haka wajibi ne mu bada muhimmanci game da koyon larabci. Wannan zai kai mu zuwa ga mas'alar aqida. Dole ne ahlus sunna su kula da littattafan aqida na gari kuma su je su koye su dan su zo su karantar da su a bisa yadda ya dace. Sannan tarihi yana daga cikin makamai waɗanda da su akan gina al'umma, da su kuma akan rusa al'umma. Idan ka nutsu da kyau, tunda na fara wa'azozin nan zaka ga kashi 70 bisa 100 abubuwan da nake faɗi duk ina faɗi a bisa tarihi ne. Ka san cewa ba kawai ɗibo su nake ba, sai na buna ta ce garin ta ce wannan. Ka san cewa wani lokacin sai na yi tafiyayya wani garin, naje na zauna da wani, wani lokacin sai na je na ga wani abin da ido na, wani lokacin sai na buga wani waya na tabbatar da abin da na karanta. Wannan shi ake kira ilmu mustalahit tarih, wato ilimin tace tarihi. Tarihi ba wai kawai karanta shi ake a watsa wa jama'a yadda aka karanta shi ba, ko kuma ka ji a bakin tsofaffi akwai ilimin da yake lariya ce sai ka sa ka tace wannan tarihi sannan ka zo ka gaya wa jama'a. In ba haka ba sai zama tarihi yana da hadari, saboda shi ba shi da isnadi galibi, abu ne na kunne ya girmi kaka ko an samu a rubuce ko makamantan haka. Galibi ba sa ruwaito shi da isnadi. Waɗanda ke ruwaitowa da isnadi da yawa sai kaga kuma wasu isnadodin ba su inganta ba. A ƙarƙashin wannan malamai suka fitar da wani ilimi da suka sanya mishi mustalahut tarih, shi kuma ba mustalahul hadisi ba, mustalahut tarih. Shi kuma dole shi ma sai ka je gaban malamai sun koya maka ka iya tacewa. In ba haka ba za a zo wuraren ainihin wa'azozi ana ta kawo tarihohi waɗanda ba su da inganci. Zan tsaya a nan insha Allah ta'ala dangane da wannan in koma gaba ta biyar wadda ita ce ta ƙarshe. Na daga cikin ka'idojin ahlus sunna sune az-zajar anil khawf fi ilm al-kalam. Ahlus sunna suna tsawatarwa gaba da shiga ilmomin tauhidi wanda yake bezo daga Qur'ani ko hadisi ba, wanda asali an samo shi ne daga falsafa da mantiki. To ahlus sunna suna tsawatarwa gaba da irin wannan, sune irin waɗannan tafai da zaka ga an rubuta al-wujudu wal-qidamu wal-baqa da makamantan sauran abubuwa da suka rubuta ibaatu dijinna jawharatu tauhidi ibrahimul laqani da makamantan waɗannan. Duk waɗannan baki dai ahlus sunna suna tsoratarwa wa ta'allumihi da kuma koyan wannan. Dan haka wajibi ahlus sunna in kun kafa makaranta haya Islam, Board for Arabic and Islamic Studies sun ba ku registration, sun ba ku curriculum, sun ba ku ga syllabus, in kuka zo sai ku daddauke wannan ilmul kalam, sai ku dauko littafan tauhidi waɗanda suke cewa Allah ya ce, Annabi ya ce, suna magana, ku dauko su sai ku zuba su a madadin waɗancan. Domin wani abin sha'awa, malaman ahlus sunna sun yi rubuce-rubuce ingantattu kafin waɗannan littafan da ake karantawa. Me yasa ba za mu dauko littafin ainihin al-aqidatu tahawiyya, al-aqidatu al-wasitiyya, al-fatwa al-habawiyya al-kubra, mu dauko al-aqidatu tabmuriyya, waɗannan littafai a sanya su. Littafai ne waɗanda zaka ji sun ce Allah ya ce, Annabi ya ce, sannan hadisi a kawo maka ya inganta, sai kuma a ce maka ga fassara daga sahabbai. Ahlus sunna a karantar da waɗannan, a cire littafin hayatul islam, a cire littafin ibaatu dijinna, a cire littafin jawharatu tauhid, a cire duk waɗannan a sanya. To malaman ahlus sunna suna tsoratarwa game da wannan. Wa nahyu anil jidali wal khusumat, sannan ahlus sunna sun hana jidali, jayayya da cene na ce, wanda yake a cikin addini ahlus sunna sun hana. Barka ji abin da wani malami cikin malaman salaf yake faɗi, al imamu abu qilaba tabi'i ne, yace la tujalisu ahl al ahwa, ya ku musulmi kar ku rinka zama da mutanen da suke bin son zuciya a addini, wala tujadiluhum, kar ku rinka jayayya da su, fa inni la amanu an yaghmisukum fi dalalatihim, saboda bin amintu ba garin ka je tattaunawa da su sai su tsunduma ka, aw yulabbisu alaykum ma kuntum ta'rifuna, ko kuma su rikita muku abin da kuka sani na aqida, akalla asarar da zai iya maka kenan. In bai dilmi ya ka ba, to dan abin da ka kudurce kuma sai saka maka shakka a cikin shi. Wannan ainihin magana al-Imam Darimi ya ruwaito ta da isnadi ingantacce. Shi kuwa al-Imam Umar dan Abdul Aziz, jikan Sayyidina Umar, ɗaya daga cikin khalifofin musulunci, cewa yake man ja'ala dinahu urban ko gharban min khusumati aksara tanqula, wanda din ya maida addinin shi kullun jayayya da muqabala, to zai rinka yawan sauya kungiya da mazhaba. In dai kullun kai kenan a zauna jayayya a buga muqabala, to yau zaka koma can, gobe zaka koma can, jibi zaka koma can, gata zaka koma can. haka a cikin kungiyar nan an samu wadanda haka suka rinka yi. Yau shekara 30 da ta wuce, chip 1980, da la'asar Malam Abubakar Mahmud Gumi ya zo masallacin na gidan Harun Danja, aka zauna da shi akan ana zargin wani malami gashi ya shiga kaza, yin rantsuwa da Allah bai shiga ba, har wasu suka kafe ya shiga. Malam ya ce dan me, tunda ya ce muku bai shiga ba ku kyale shi, suka ce ya shiga. Sai da Malam Abubakar Gumi ya fashe da kuka, sannan sai kowa cikin shi ya sanyi, aka tashi aka watse. Bayan lokaci sai ga wannan mutum ya bayyana cewa ya shiga yana tare da suwana din. Can ma da ya tafi kuma kafin wani lokaci sai gashi ya yi tsalle ya sake komawa cikin wata dariƙa. Can ma da ya tafi kuma sai gashi ya sake tsalle ya sake komawa wata. Shine me? Saboda aksaral husuma, ya yawaita husuma da jayayya da mutane. To duk wanda ya maida addinin shi kullum muqabala, to lallai zaka same shi yana cikin yau ya bar kaza, gobe koma kaza, jibi ya koma kaza. Kenan ahlus sunna ba sa ba da muhimmanci game da muqabala fiye da muhimmanci game da karantar da al'umma. Shi yasa na daga cikin ɗabi'ar 'yan bid'a, da zaran sun ji ahlus sunna sun fara karantarwa sai su ce aje muqabala, saboda sun san muqabala za ta kauda alƙiblar karantar da mutane. To ahlus sunna sai ku lura da wannan, kana zuwa ka sanya musu karatun riyadus salihin ka fara karantar da su, sai a turo wani waya ya zo ku yi muqabala, sai ka ce akan me, akan ka faɗi ka ba, sai ka ce me yasa kai ba za ka je ka sa kalasifi ka faɗa ba, kai kuma ka faɗi abin da ka so mana kai ma, shikenan ka rufe bakin shi. Amma in kuka ba su dama kamar yadda za ku ji karatun nan zai bayyana, to sai su amfani da lasifika ku da masallacin ku a cikin jama'ar ku su yaɗa aqidar su, kuma su kawo rudani a cikin gari. Saboda haka da yawa 'yan bid'a sun bayyana bid'o'in su ne akan mimbaran ahlus sunna, waɗanda ba dan aka ba su damar haka ba, da ainihin wato mai yiwuwa wani ba a taɓa jin shi ba. Tare da cewa wannan magana fa ba mutlaka ba ce, na'am akwai yanayin da za a kai a saurari wasu, amma ba wannan ya zama shi ne asalin abin da duk inda muka je muka sa wa'azi sai wani ya zo ya ce ya zo muqabala kuma sai a saurare shi, sai mu waye gari gaba ɗaya mun daina yin wa'azi kenan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Ayyuba Sakhtiyari ko cewa ya lastu bi raddin alaihim ashadd min as-sukut, yace ni ɗan bid'a ko sun kula ni ba raddin da zan musu fiye da shiru. Shiru din shine raddi. To wannan shine methodology na Malam Abubakar Gumi, baya kula kowa har ya rasu, dukka gama hayaniyarka yana zuwa sai ka ji ya ci gaba da abin da yake yi, wanda dama wannan abin ne yake soya maka rai. To asalin abin shi zai ci gaba da yi, amma ba zai zauna ya ce yau azo zai maka raddi, gobe zai raddi. Daga haka a shagaltar da shi bai karantar da asalin sakon da yake so ya isar ba. Ahlus sunna kunji. Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani yace tsakanina da dan bid'a shuru ne mishi ta isa. To barka ji abin da wani babban malami Al-Imam Al-Baghawi yake cewa. Al-Imam Al-Baghawi a cikin mujallabi na 1 Sharh As-Sunnah shafi na 216 cewa wattafaqa ulama'u salaf, malaman farko sun hadu min ahlus sunna, daga cikin ahlus sunna, ala nahyi an al-jidal wal khusumat, akan cewa an hana dauki ba dadi, an hana jayayya, fi sifati game da sifofin Allah, wa ala al-zajri wa ala al-zajri an al-khawd fi ilm al-kalam wa ta'allumihi. Sannan malaman farko cikin ahlus sunna sun hadu akan tsawatarwa mutane game da kutsa kai a cikin ilmin kalam da kuma ainihin koyon shi. Al-Imam Al-Allamatul Lalika ishi ku a cikin littafin shi mai suna Sharh Usuli I'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'a, bar ku ji abin da shi ku yake cewa yayi, fama jana alal muslimina jinayatan a'zama min munazaratil mubtadi'a, yace babu barnar da akai a musulunci fiye da fitowa karara da ake ana jayayya da 'yan bid'a a cikin jama'a. Walam yakun lahum qaharun, yace domin 'yan bid'a ba za su iya rinjayar ahlus sunna ba. Wala dhillun a'zam mimma tarakahum salaf ala tilka aljumla, yace babu wani rinjaye, wato babu wani kaskanci da ahlus sunna suka rinjaye 'yan bid'a da su, ba wani wulakanci da suka saka su a ciki fiye da watsi da suka yi da su da ya zama ba sa sauraron su, sai su bar su a dunkule, ya mutu na minal ghaizi kamadan, su rinka mutuwa da bakin ciki, sannan wadaradan,
su kuma rinka mutuwa da hasada. Abin da yake so shine kun zo kun fara tafsiri sai ce aje ai muqabala da ku, sai ji ba za a saurare shi ba. In shi malami ne shi kuma ya sa yaje karantar da nashi, to in kuka yi mishi haka sai koma bakin ciki ya hana shi sukuni sai ya mutu. Amma in kuka bashi dama shine har zai samu damar ya zo ya tsaya cikin ku, don ku ne ke iya tara jama'a. Kaje garin Dutse kaga jama'ar da aka tara, wannan taron baka iya kwatanta shi da kowanne irin taro in ba taron Arafa ba. Wannan kungiya ce fatai, ba gwamnati ba, kuma ba wanda aka ba kudin mota, ba wanda local government ta ba kudin mota, ba wanda shugaban reshen kungiyar su ya bashi kudin abinci. Amma gaba ɗayan garin Dutse hanyoyin mutuwa suka yi, gonaki aka rinka fasawa ana fita garin bayan an tashi. Waye zai iya wannan taron? Sai Ahlus Sunna. To a irin wannan taron ku je wannan taron, wani ya zo yana bayyana bid'ar shi a fakaice, a'a ku bashi bakin ciki ya kashe shi, in ya isa shi ma ya tara irin nashi. Ina fata an gane abin da ya cancanta kenan. Ya zama duk inda aka taru zallar sunna za a fadi kawai ai gaba, wanda da yace ba haka ba shi ma ya tashi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sai malam yake cewa wala yajiduna ila izhari bid'atihim sabila, in aka yi musu haka ba za su samu hanyar bayyana bid'ar su ba. Hatta ja'al maghruruna, har sai da wasu rudaddu suka zo, fa fatahu lahum ilaiha tariqan, sai suka bude musu hanyar su zo su yi ta fadin bid'ar su a cikin jama'a. Wasaru lahum ila halakil islami dalilan, irin waɗannan da basu kware ba sai suka zama sun ba waɗannan ƴan bid'a hanya ta rugurguza musulunci. Hatta kasurat bainahum mushajara, har sai da jayayya da rikici ta yawa tsakanin ahlus sunna da ƴan bid'a. Wa zaharat da'watuhum bil munazara, wajen muqabala sai da'awar su ta tabayyana. Wa taraqat asma'u man lam yakun arafaha min al khassa wal amma hatta taqabalat al ashbah fil hujjah, har aka waye gari wanda bai taba jin irin waɗannan munanan aqidojin ba, yau saboda an ba su damar su zo dandalinku sai ya zama ainihin ya samu damar ya ainihin ji. Sakamakon haka sai su rugurguza mishi tunani da hujjojin da yake rike da su. Wa balahu min at-tahqiq fil lujad, sannan ƴan bid'a sun kai matuƙa wajen iya jayayya. Fasaru aqranan wa akhbaran, sai suka waye gari waɗannan ahlus sunna da suka yi kuskure suka yi ta bude musu wannan kofa, sai suka zama kamar sun taya su. Wa alal mudahana khilanan wa ikhwanan, sai zama kamar sun zama ƴan uwansu wajen ha'intan musulunci da haka ta faru. Ba'da an kanu fillahi a'da'an wa azdadan, bayan maƙiyan juna ne. Wa fil hijrati fillahi a'wanan yukaffirunahum fi wujuhihim iyanan, a halin suna fitowa karar su ce wanda ya kaza kafiri ne, to amma kuma wannan tattaunawa da za a ba su damar su sai zama sun waye gari har sun samu wani ƙarfi wanda suna ganin cewa sun waye gari sun zama kamar ƴan uwansu. Wa yal'anunahum jiharan, har ka ji dan bid'a yana tsine wa ahlus sunna a sarari. Wa shattana ma bainal manzilataini wa hayhata ma bainal maqamaini, yace a halin tsakanin ahlus sunna da dan bid'a tazarar tana da yawa. Ku duba ku gani, an taba samun wani dan bid'a ya je majalisin Abubakar Gumi yayi magana? Ba taba samu, wadan ba a bude mai kofa ba. Duk wanda zai magana sai dai ya tafi ya je yayi a nashi wurin. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'a, waɗannan su ne abubuwa guda biyar waɗanda malaman ahlus sunna suka ce a bada muhimmanci wajen kula da su. In aka bada muhimmanci, to waɗannan abubuwa za su taimaka dangane da al'amarin yaɗa sunna. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Ci gaban shawarwari na jama'a ta ɓangaren ilimi, ina baiwa ƴan uwa ahlus sunna a jumillance da mutanen mu na cikin kungiyar Izala musamman, ba da muhimmanci game da raya karatun alqur'ani da hadisi da fiqhu da sauran ilmomi. Idan na faɗi haka, ina nufin ba da muhimmanci fiye da ba da muhimmancin wa'azozin ƙasa da wa'azozin mako da na jihohi. Ba ina cewa ba a karantarwa ba, ba ina cewa ba a karantar da qur'ani ko hadisi ba, amma anan ina nufin ƙari akan wannan himma. A ba da muhimmanci ya zama abinda nake nufi da wannan muhimmanci shine, na ɗaya, kowane malami a garinsu ya shagaltu da a anguwarsu da a yankinsu
ya shagaltu game da karantar da mutane jimilla da tafsiri. Jimilla ita ce a samu duk mako za a samu wata rana daya ko biyu wanda malami zai tara mutanen anguwa ko mutanen gari wanda zai musu karatu karatu na gaba daya. Sannan daliban ilimi da ake kira ustazai su kuma a daure su da wasu ilmomi na musamman, hadda alqur'ani tare da sanin ilmomin shi, hadisi tare da ilmomin shi, fiqhu tare da ilmomin shi. Wallahi in aka daure dalibai da wannan ane ana nabga musu assignment. Wallahi da wahala kaji wani dalibi yana yawo da cassette yana cewa zo ka ji inda malam wani yawa wani raddi, don ba shi da wannan lokacin. Zai iya kwana biyu bai ma san inda radioin shi take ba, saboda mai an karantar da shi bulugul maram, an kawo mishi hadisi ga matsala ga matsala, sai a ce mishi yaje duba littafin tahzibut tahzib, yaje duba littafin taqrib, yaje duba littafin kaza, mizanul i'tidal, lisanul mizan, al-kamil fi du'afa'ir rijal, sai a ce yaje duba. In yaje ya duba ya wannan asamin kashe gari, kuma a bashi asamin a cikin tafsiri, yaje duba Qurtubi, ya duba Ibn Kathir, ya duba kaza, wan kashe gari kuma a zo a bashi cikin aqida, kullum ya zama Alhamis da Juma'a ce kawai ranar da zai samu yayi aski, yayi ainihin wato abin nan yankan kumba, yayi wanki da sauransu. Ina sai gumi? Ba sai gumi. To in aka shekara 30 ane wa irin waɗannan ɗaliban haka, wa kuke ji za su zama da ilimi? To kamar yadda nake cewa wannan shawarar don girman Allah a tsaya a dube ta da idan basira tana daga cikin kurakuran da aka yi. Ba a bada muhimmanci wajen gina ɗalibai ɗalibai su ginu akan haka ba. Mas'ala ta farko kenan. Mas'ala ta biyu, kowane malami ya bada muhimmanci game da bincike na mas'alolin ilimi. Kada ya zama kawai mas'ala ta ilimi sai dai a rinka mata ɗiban shan kunu mai zafi. A'a, duk mas'ala in aka tasa ta gaba, a tsaya a tara littattafai wanda malami ne kai, ka riga ka san matsalar amma kana son kai bincike ka ga menene malamai suka ce, sannan ka zauna ka rubuta sakamakon bincikenka, kuma ka zama kana da ɗalibai na musamman wanda kuke zama kuna tattauna irin wannan. Shi wannan ba a lasifika ake ba, shi wannan ba a recording a cassette, ɗalibai ne na musamman ake zama ana horar da su, saboda ran da baka su ne za su ɗauki makarantar su ci gaba. Ibn Taymiyyah shekarar shi 17 baban shi Abdul Halim ya rasu, ana tunanin wa zai iya wannan aiki da wannan babban malami yake yi, sai wani ya ce amma yaron nan a gwada shi mana. Da aka ɗauki Ibn Taymiyyah ɗan shekara 17 aka aza shi kan kujerar mahaifin shi, sai aka ji a wannan shekarun ashe ya mafi mahaifin shi gogewa da ilimi. To abinda muke sa rai mu gani kenan, daga waɗannan ƴaƴa da ahlus sunna suka haifa, ya zama an haife su a cikin sunna, sun san sunna, sun kware kwarewa ta gaskiya ba ta kame kame ba, ya zama duk inda za a yi wani taro za a iya tura wani yaro dan shekara 22 ko 28 ya wakilcire shi kungiya na wuri kaza, yanda in yaje zai yi jawabi jawabi na ilimi, abin da ya kamata kenan. Amma in aka ci gaba da rashin fahimtar menene wannan shawara take nufi, ta hanyar cewa ai muna karantar da su, a'a ba karatun riyadus salihin da kake musu ba, ba karatun bulugul maram ba, ba tafsiri da kake musu raddul arhan ba, ba wannan wa'azi na ranar juma'a ba, ba wa'azin mako ba, ba wannan ba, ina nufin ilmomi da na lissafa a dazu da ake kira ilmomi na ulumul ala, wajibi ne a matsayinka na malami ka zauna ka karantar da su. In ka karantar da su, ku haɗu ku rinka yin bincike. A haka Ibn Hajar ya rubuta Fathul Bari a cikin shekara 27 da shi da almajiran shi, da la'asar yake musu karatun Bukhari. In ya karanta musu, ɗalibai sun taru, jama'a gari an taru, akwai mas'alolin ilimi, kuma sai ware ɗaliban sai a zauna a gogu tsakanin shi da su, sai ce wane eh je ka binciko mana menene wannan kalmar hayhata hayhata, me fasarar ta, menene li'irabinta, yaya za a yi mata kaza, naga kana da bada muhimmanci game da abin da ya shafi lugha. Wane eh kai kuma ka je ka binciko mana menene malamai suka ce game da hadisin alma'u min alma'i. Wane abin da nake so da kai, kai kuma idza zulzilatil ardu zilzalaha, menene malaman tafsiri suka ce akai. Sai a haɗu kashe gari bayan sallah azhar kafin jama'a gari su taru, sai a tattauna waɗannan mas'aloli, shikenan sai a zo a ci gaba da karatun Bukhari, jama'a gari sun zo. an tashi kuma sai a ce to cikin mas'alolin yanzu a tace da haka ne sai ya dauka sai ya je rubuta a cikin Fathul Bari shi yasa aka waye gari babu littafin da ya kai Fathul Bari wajen sharhin hadisi to me yasa yanzu ba za a samu malami ya shagaltu da shi da daliban shi game da wannan ba wajibi ne a samu wannan abu na farko kenan a matsayinka na malamin su ko limamin su idan ka samu kanka a halin waɗannan ilmomin baka iya ba to gaskiya shawarar da nake baka ta farko ita ce karka ce zaka karantar da su saboda in ka je ka karanci geography a makaranta ko kuma kai graduate ne na business administration in aka zo ana karantar da yara physics da chemistry da mathematics kaga da wahala ka iya karantarwa dan bai alama da fagenka ba saboda haka in wannan shawarar ka karbe ta amma baka iya mustalahul hadith ba baka iya usulul fiqh ba ba zaka iya karantar da nahwu da sarf ba ba zaka iya karantar da waɗannan dafai na aqida ba to shawarar da nake baka kar ka fara shawara ta biyu samu wani ka zauna da kai da daliban a karantar da ku ba faduwa bace ci gaba ce shawara ta uku inda baka samu wani ba to abinda zaka yi rufe majlisin kai ka bar garin ka tafi ko ka bar anguwar ka tafi inda zaka je ka karanto in ka karanto sai ka dawo ka karantar da su idan akai haka to za a zauna lafiya amma in ya zama baka iya waɗannan ilmomi baka ce to tunda bamu iya ba ya zamu yi dukkan mu wanda ya secondary a da ba wanda indiyoyi ba su karantar da shi mathematics da chemistry da biology ba me yasa a lokacin ana da karancin malaman su a secondary a Najeriya a yanzu da aka wadatu kana ganin indiyoyi na karantar da biology ko chemistry a karkashin wannan idan har baka iya waɗannan ilmomin ba waɗanda dole ne sai da su ake ilmomin addinin musulunci karka yi gangancin karantarwa wannan ita ce bangaren shawara ta biyu sannan wani bangare na wannan shawara da nake bayarwa ga malamai don girman Allah a tsawon shekarun nan na daga cikin abin da ya taimaka wajen haddasar da fitina ko kuma fitina ta rurutu malamanmu na ahlus sunna su daina gasar rayuwa da masu kuɗi da ƴan siyasa da attajirai wajen mota wajen sutura wajen ginin gida wajen tara mata da kowace sai an yi mata gida a kowane gari da makamantan haka wannan yana daga cikin haɗurran da muka samu kanmu a ciki dan siyasa ya hau jeep iri kaza na'am malamin kana da halin ka hau ba laifi bane fa ba wanda ya haramta kana da halin ka sa riga aska kaza ba laifi amma matsalar ita ce sai ka ce to ai a zamanin yanzu in ba mutun yana hawa mota iri kaza ba za a rena shi na'am kana da halin ka hau sai ka hau amma baka da halin ka hau kuma ka matsa wa kanka sai ka hau dan ka a rena ka to kuma wani renin zai bullo dan zaka je ka zubda girman naka ta wani wurin saboda haka dan girman Allah a daina gasar sutura mota gida aure waɗannan mas'alolin jama'a mas'aloli ne ba ƙananan mas'aloli ba domin a cikin shekarun nan akwai malamin da zai ce duk fitar da zai yi wa'azi to zai sa wata riga ne wanda ba zai sake sa ta fita wurin wa'azi ba ina zai yi haka gwamnoni ne suke yin haka su ma dan ba daga cikin taskar su bace duk rigar da kaga gwamna ya sa ko shugaban kasa to ba zai sake sa ta ba har ya sauka mulki to malami yace za a je wa'azi a wuri kaza rigar da ya sa ba zai sake sa ta a ganshi da ita ba kullun zai zama yana wurin teloli kenan da masu kwado da linzami kullun zai zama kenan yana cikin shopping mall yana ainihin kokarin siyan takalma kullun zai zama yana wurin gardawa yana siyan huluna kullun zai zama yana cikin masu agogo masu kaza dan girman Allah ka gaya min ina zai je sai jibga jibgan tafai wanda zai tara ya zo ya fajjar ilimin su shi da dalibai kuma in ya shagaltu da wannan in ma dal tafan yaushe zai zauna ya karanta su dan haka kun ga wannan gasar to ta haifar da fitina sannan sai mas'alar da wani ke mana ishara akan ta ta taimaka wajen rusa mu in kana da halin zuwa hajji da umara duk shekara ka je in baka da hali ka je ka roki kowa ko da hajji ce ta farilla in baka da hali ka bari wallahi ala nas hajjul bait sai ce manistafa ilaihi sabila wanda ya samu ikon hajji shine take farilla wanda bai da iko fa ba farilla bace saboda haka kun ga waɗannan abubuwan
to ayi kokari don girman Allah malamai su kiyaye su. Ka daina tunanin cewa ai a zamanin nan in ba a ganni da gida iri kaza ba, ai in ba a ganni da mota iri kaza ba, ai in ba a ganni da kaza iri kaza ba, a'a kai kullun ya'malu ala shakilatihi. Kowane tsuntsu kukan gidansu ya kamata yayi. Malami ne kai, to malanta ta zama ita ce maka tafi muhimmanci fiye da komai. Don idan baka mutunta malantan nan ba, duk abin da ka mutunta wallahi tallahi zaka ga cewa ka kaskanto a ƙarshe. Don haka a kiyaye wannan, na ɗaya kenan. Na biyu, kowane malami rayuwar shi kokarin gina ɗalibai da gina makaranta. Wannan magana ta sha bamban da taɗazu. Taɗazu tana nufin zagewa wajen karantar da ɗalibai, wannan kuma tana nufin gina ɗalibai, ma'ana a samar da ɗalibai waɗanda suke tsayayyu ne. Dubi Ibn Taymiyyah yadda ya samu tsayayyun ɗalibai, wanda ƙarshe yau duniya ka ta kwanta a cikin littattafan makarantar Ibn Taymiyyah ne. Al-Hafiz al-Mizzi shi kadai ya ishi duniya dangane da littafai da ya rubuta na ilmul jarh wa ta'dil, Ibn Kathir tafsiri da abubuwan da suka shafi tarihi, Al-Imam az-Zahabi abinda ya shafi jarh wa ta'dil abinda ya shafi tarihi, Ibn Abdul Hadi lugha al-arabiyya fiqh, Ibn Taymiyyah shi kuma ya kare musu aqida da fatawa. Don girman Allah, malamai su fahimci me ake nufi da gina ɗalibai da gina makaranta. In muka ce gina makaranta, abar da ɗaliban da sun tsayu da kansu. Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani shekaru 50 da ta wuce a cikin falo ya rinka karantar da ɗaliban, har ya mutu bai da masallaci da anan ne ake karatu. Duk inda ya karantar da ɗaliban shi a falo ne, kuma falon gidan haya, bai taba karantar da su a cikin gidan shi ba. Don sai ƙarshen rayuwar shi da ya iya mallakar gida, bayan sun riga ɗaliban tun sun zama malamai, amma kaf ya rinka kama haya ne a falo ake juyawa, sai zauna yana karantar da ɗaliban. Anan aka yaye su ainihin Hussein al-Awashiya, anan aka yaye su Ali Hassan, su Mashhur, su Samir, su ainihin ga sunan manyan malaman duniya. Don haka wannan shi muke nufi da gina ɗalibai da gina makaranta. Malamai kowa ya bada muhimmanci akan haka. Wannan alkhairi ne kwarai da gaske. Shawara ta gaba ita ce, don girman Allah, malaman Ahlus Sunna su daina hassada, su daina hassada a tsakaninsu. Ta yiwu ana cikin tafiyan nan sai Allah ya sanya wa waninku karbuwa, kar ku mishi hassada, ku dauka cewa ai an karbe shi ne saboda gaskiyar da ke fitowa daga gare shi, kuma dama gaskiyar kuke so, sai ku ce madalla me mutane suka karba gaskiya ba shi ba, don in ya saba ma gaskiyar za su kauce mishi. Kowa ta abin da ya faru ga dan gungu, ya fi kowa farin jini a cikin malama, yana kaucewa sai aka kauce mishi. Dan gungu yana nan zaune a Kaduna yanzu, amma wasu ma ba su san wane ne dan gungu ba. Saboda haka, don girman Allah, a daina hasada. Wannan hasada ta jura. Sannan na biyu, malaman Ahlus Sunna su daina hasada ga wanda baya cikinsu. Domin matsalar ita ce kullum abin da dama malamanmu na cikin kungiya suka dauka, in har ba cikin su kake ba, to ba da gaske kake sunna ba. In har ba cikin su kake ba, to ba ka san hadin kan musulmi. Ba haka bane. Wannan irin tunanin da daukar mummunan mataki ya rinka karawa malaman da kungiyar makiya, saboda akwai waɗanda ba cikin kungiyar suke ba amma komai na kungiyar sun amince da shi, kamar ni da irina. Tunda nake ni ban taba shiga kungiyar Izala ba, duk wanda yace maka Albani na da cikin kungiyar yake fita ƙarya ne, ban taba shiga ba, amma ba abin da nake suka game da kungiyar, amma in wani ya soke sunna zaka ji na soke shi, amma ba kungiyar nake suka ba. To yanzu misali, daukar cewa tunda ban shiga kungiyar ba, ni makiyin kungiyar ne, to kaga ni sai ka zo kana ta fada da da'awar da nake, sai ka juya ni in zama makiyinka, a halin ba makiyinka bane. Kar ku taba daukan cewa wai wani tunda bai shiga cikin ku ba, kamar Aminuddin Abubakar. Aminuddin Abubakar yana da tashi kungiyar mai suna Jama'atul Da'wa fi Nigeria. Aminuddin Ahlus Sunna ne, aqidar Ahlus Sunna yake yadawa a kano kaf, ba malamin da yayi wa bid'a gaba da gaba irin Aminuddin kaf a kano. Saboda ni dan makarantar kwali ne, sunan makarantar gidan kenan, kwali ne aka nada aka yi makarantar da shi shi yasa ake cewa makarantar kwali masallacin kwali yau shekara 33 da ta gabata Fathul Majid Aminu yake karantawa Aminu Bini yake karantarwa nawa ake sai da Fathul Majid sune muke zuwa kasuwar kurmi muke siyo Fathul Majid da yazo yasa karatun shi sai suka yi muguwar fatawa a garin Makiya da Awas Sunna suka ce duk wanda ya sai Fathul Majid ya kona zai samu aljanna sai aje kasuwar kurmi a tattara Fathul Majid sai a siya sai aje inda ake kona dauki da jaki in sun mutu hanyar BUK gashi nan daidai inda yanzu wani transformer na NEPA yake daga tsallake sai aje a tattara Fathul Majid sai a kona Aminu Dini ya sanya karatun Fathul Majid ya sanya karatun Sahihul Kalimat Tayyib yana karantar da sunna yana wa kungiyar izala fatan alkhairi amma sai wasu suna cewa inda gaske yake sunnar dan menene ba zai zo ya shiga kungiyar ba ba haka ake yi ba a karkashin wannan ne nake so zan yi amfani da wannan damar in karanto wasu bayanai daga cikin wasu abubuwa da dawo daga cikin malaman kungiyar ya ainihin rubuta wanda in ka ji abin da yake fadi da kanshi yana nuna cewa kungiyar bata taba shartanta cewa sam ba za ta yi mu'amala da kowa ba sai wanda ainihin yake cikin ta kungiyar bata shartanta haka ba ka saurara ka ji dan boko ne sunan shi Sheikh Yusuf Ibrahim daga Bauchi yanzu zan sa maka muryar shi zaka ji amma bari in karanta maka littafin da ya rubuta ya sanya wa Izala in Nigeria its rise problems and prospects 1978 to 2003 bari ka ji abin da yace relationship with other organizations yace alakar kungiyar Izala da sauran kungiyoyi an organization that conforms with the Islamic regulations Quran the Sunnah and the consensus of opinion is a sister to Jibuis yace duk wata kungiya da ta yadda da Qur'ani da hadisi da ijma'i to yar uwa ce ga kungiyar Izala kaji abin da ya fadi kenan yanzu ashe a lokacin da suke kafa kungiyar sun san cewa ba lallai ne kowa sai ya shiga ba wani yana da tashi kungiyar amma me ake so a ji ya yadda da Qur'ani da Sunna da ijma'i to shikenan dan uwa ne ga ƴan Izala kungiyar shi yar uwa ce ga kungiyar Izala sai yace it is the ambition of the group kuma burin kungiyar Izala ne to work with all sister organizations ta aiki da duk wasu kungiyoyi waɗanda suke da tunani irin nata for the realization of its objectives domin tabbatar da manufofi irin nata working together yin aiki tare in order to achieve the same goal domin a tabbatar da manufa daya unity of the Islamic ummah manufar Izala shine samar da hadin kan al'umma brotherhood throughout the world a samar da ƴan uwantaka a duk duniya so da haka Malam Ibrahim bawa mai shinkafa Allah gafarta mishi ni da shi ya taba gaya mu yace mu fa da muka kafa kungiyar Izala ba mu shartanta cewa sai wanda dole yake cikin kungiyar zamu mu'amala da shi ba saboda haka ina kira zuwa ga malaman kungiyar Izala da ni da iri na muna nan dawa a kasar nan waɗanda ahlus sunna ne ba mu da bambanci da ku ko kadan amma kowa da irin yadda ya taso shi kan shi Malam Abubakar Gumi har ya mutu in kai baka sani ba bai taba shiga cikin kungiyar Izala ba dan kungiyar jama'atu nasrul islam ne ya zaka ce da shi bai taba shiga cikin kungiyar ba dan kungiyar jama'atu nasrul islam ne amma shi da kanshi yake cewa shi uban Izala ne kenan shi ya haife ta saboda haka ina fatan a tsaya a yi kyakkyawar fahimta tsakanin ku da duk wani wanda yake kira zuwa ga sunna amma kar ku dauka cewa duk wanda bai shiga cikin ku ba ko kuma tunda kun hada kai to dole kowa yanzu waɗannan ƴan dariƙa da muke fatan musu alheri su ma suna can za su yi taron haɗin kai in sun yi fa su ma za su zo su ce a haɗu ne amma kar kai tunanin cewa Dahir Bauchi zai dawo cikin kungiyar Izala kar kai tunanin haka amma menene makasudi ya ci gaba da duk abin da yake na tabbatar da alqur'ani da sunna da ijma'i ya bar bid'a shikenan kowane suna ya kira ba matsala ba ce ba suna bane matsalar matsalar shine me ya kudurce me yake aikatawa saboda haka a yau kamar shi in ya dawo ya ce ya dawo da awu qur'ani da sunna da ijma'i sai mu ce maraba murnar mu kenan alherin mu kenan amma ba wai to lallai to sai kuma ai za a yi maka wankan tsarki zaka shigo cikin kungiya ba za a yi wannan sharadin ba a cikin jami'o'i a ma'aikatan gwamnati akwai yan siyasu da yawa suna nan ko kadan ba su bayyana kansu a cikin kungiyar suke ba amma kuma duk abin da kungiyar take na alheri nan suke yi ba inda suke kai ƴaƴansu karatu sai inda kungiyar ta kafa makaranta amma bai taba cewa shi dan kungiyar bane kai a cikin malaman da zaka rinka ganin su tare da malaman dariqa akwai wanda da matan shi da ƴaƴan shi billahi allazi la ilaha illa huwa jama'a har nadin sarauta an je an yi mai a kaulaha kwanan nan amma wallahi tallahi duk ƴaƴan shi makarantar izala suke nadin sarauta kwanan nan aka je aka yi mishi cikin watan March din nan da ta wuce a kaulaha aka je aka nada mishi sarautar tijaniya ni na je falan shi muna hira yake cewa yake shi duk ƴaƴan shi izala makarantar izala suke duk ƴaƴan matan shi makarantar izala suke yace har kaulaha an kai karar shi yace a'a shi mun yake da ra'ayin ya sa ƴaƴan shi to yanzu wannan in mu muka dauke shi muƙin mu ne tsakani da Allah ba mu rashin hikima ba sai mu tafi tare da shi a yadda yake har Allah ya sa shi ma sai ya kamo hanya to kuma me ya kamo hanya ba wai ya shigo kungiyar ba a'a abinda muke gani yake na kuskure ya bari yaje ya ci gaba da yin daidai shikenan domin ina gaya muku yadda fadin musulunci yake da musulmi kungiya daya ba za ta iya container ba za ta iya daukewa ba ko jama'atul nasrul islam yanzu kaf tace za ta iya dauke musulmin Najeriya a'a kowa yaje abin da yake amma yayi daidai amma yadda cewa jama'atu aiki take yadda izala aiki take shine abin da mu muke kira jama'a shi yasa muka ce wannan hadin kan ko kai dan kungiya ne ko ba dan kungiya bane in har ka ne wa musulunci fatan alheri wallahi dole kai murna da shi domin mataki ne idan waɗannan sun rabe suka da suka hade waɗancan ma suna can suna taro za su hade waɗancan ma za su yi taro za su hade wata ran kuma sai ka ji madadin da guda uku ne suka rabe shida to yanzu sun dawo uku to ana nan sai su dawo abu daya shikenan tunanin ya zama daya kalmar ta zama daya amma mu zauna muna ci gaba da yakar junan mu saboda manufofin sun yi bambanci da haka ne muke rauni makiyan mu suke karfi ba waɗanda suka fi kristoci yawan kungiyoyi a Najeriya amma kuna ga da April ta zo zabe sai suka hade kansu gaba daya amma fa Roman Catholic bai zama Protestant ba ina son ku gane wannan dan Equa Church bai zama Anglican ba amma sai suka yi kokarin haduwa akan manufa shine abin da muke cewa sannan abin da kai ka san ba daidai bane kai malami ne ka san ba daidai ba yanzu zan sa muku kasusuwa ba ku ji da wasu maganganu da zamu karanta ba ku ji wanda duk yake ba daidai din nan ba fa ya san ba daidai yake ba da zaran ya yadda ya cire son zuciya ne shikenan kawai menene what was the genesis na wannan sulhu me dalilin sulhun nan ne malam saniya haya ne ya je ta aziyar malam mai gandu a da ba zai je ta aziyar ba amma da ya cire son zuciya fa sai ga to ai mai gandu dan uwana ne me mai gandu yayi wa Allah ba wani abu ya mutu barin je ai ta aziya to amma kaga lokacin da abubuwa suka yi zafi gawar malam Ibrahim bawo mai shinkafa aka wuce da ita gaban malam Samali da su kau da kai yayi bayan kwana 43 shi ma sai tashi ta mutu sai ya rasu shi ma kuma mutanen Jos ku je ku tambaye su suna da wata al'ada su yadda suke jera kaburbuka a tsaye suke dakuwa suka dakko daga can sai sun dire sannan sai a sake dakkowa kun san ikon Allah ka je yanzu ka gani daidai inda aka rufe bawo mai shinkafa da aka dakko layi na biyu daidai saitin shi sai zama Sama'ila Idris ne kuma kwana 43 ne tsakanin su to ba Allah kenan ba da hudu ko Allah kenan ya to kaga da malam sa ne kwantar da hankalin shi ya ga bari ya je ta aziya da ya je ta aziya kalma ce yayi jumla ce yayi mai albarka ita dita jawatan alheri yace yanzu mai gandu ya rasu wane ya rasu wane ya rasu idan muka mutu mu da muka san dalilin haduwar mu da dalilin rabuwar mu in ba mu dawo mun hadu ba yaushe ɗan bayan mu za su hadu sai kowa sai sanye sauka zuciya shi shikenan sai aka ce to ayi taro da aka taho taro ɗan siyasa daga wata jiha suka ce za su zo taro malam giro yace kar su zo su bari mu gama su bari mu fahimci junan mu tukuna haka ne haka ne a ƙarƙashin wannan don girman Allah karka taɓa ɗaukan cewa wanda bai shiga ƙungiyar ba makiyin ƙungiyar ne kai kuskure domin shi kanshi malam Sama'il in kuka fahimci tarihin da muka kawo yana nuna cewa wani hali ne na tilasti ya kai shi ga kafa ƙungiya saboda bukata ta kama a lokacin kenan da bukata ba ta kama ba ba lallai sai ya kafa ta ba don haka mu ba ma sukar kafa ƙungiya ba ma sukar shiga ƙungiya amma abinda muke suka kace duk wanda ba dan ƙungiyar ba ba zai zama musulmi ba ba ahli sunna bane ranar lahira ba zai shiga aljanna ba in kai haka kai kuskure ko kuma kace duk wanda ba dan ƙungiyar bane ba za kai mu'amala da shi ba hatta mu din cewa kanmu muke ƴan izala amma in aka zo magana membership ne dan ƙungiya sai mu ce a'a mota ta ta taba lalacewa yau shekara 7 a garin Akko a cikin jihar Gombe ranar juma'a sai naga wani dattijo sai na dan so dan tsokale shi da rahaka nace baba barka da rana yace a barka ka dai sai muka gaisa assalamu alaikum kaza kaza nace ka gani baba yace eh to ni dan izala ne yace to sai nace ina ne masallacin me yake sai yace to tunda bai kai min karara to ni ma bari in maka ai ku rubuto wanne kake zuwa sai ce ai ku rubu kuma wanne kake zuwa yace kaga in kai nan haka to na mutanen Kaduna ne in kai nan haka na mutanen Jos nace to ni duka ƴan uwana ne yace to kai kana da saukin ra'ayi kenan a garin Akko a nan bakin hanya wallahi a Gombe haka mota ta tayi knock wata ranar juma'a Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'ar musulmi kun ji to sa'annan kuma bayan wannan don girman Allah an taba samun wani lokaci da kungiyar izala ta wani abu na hikima mu mun yaba mata Malam Abubakar Gumi ya fara koyar da wannan abu Malam Abubakar Gumi sai yace shi malikiya yake bi abinda yasa yace malikiya yake bi yace a lokacin fadan zai mai yawa ga fadan aqida ga dan mazhaba dan haka sai ya rage wa kanshi daya sai yace shi malikiya yake bi to sai zama tsakanin shi da malaman Najeriya ba matsalar fiqh ba matsalar mazhaba don duk san makal jirgi daya dibo su to sai aka yi ta gumurzu a aqida to wannan abin da malam ya kwarewa ce da gogewa a fagen da'awa da aka taso kungiyar izala da farko duk abin da yazo karbe ake da rikici ya fara faruwa a cikin kungiyar sai malam Ahmadu Gelle su Allah ya gafarta mishi ya kira taro a nan ɗakin taro na Center for Islamic Legal Studies aka tabbatar da cewa to daga yau kungiyar izala ta tabbatar da cewa mazhabin malikiya za ta bi amma ba an yi haka bane dan kyamar hadisi an yi haka ne dan kada aiki yayi yawa ku fahimta idan Allah ya taimake mu aka fahimci abu gaba za a koma duk abin da ya tabbata shi za a yi aiki da shi duk mai hankali da fasaha ya fahimci manufa kyakkyawa ce ta sa wannan abu to kenan idan an kai lokaci irin yanzu bayan shekara 30 wasu sun fara fahimtar cewa bari su yi kaza bari su yi kaza babu matsaloli irin waɗancan da ake tunani a yanzu dan haka kenan yanzu ba daidai bane a ce dole wanda duke cikin kungiya dole ya bi malikiya ba lallai bane sai a dawo asali domin wancan yanayi ne ya kama abi kuma daidai ne idan yanayi ya kama abi akwai wasu abubuwa waɗanda suke sai a dage su a saurara shine abin da annabi ya sulhu Hudaybiya in ba haka ba yaya annabi zai taho umra wani arni ya hana shi ba sai ai gumurzu ba amma sai annabi ya ce a saurara sallallahu alaihi wasallam a koma gashi komai Allah ya ce wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla ga hadaya fa dab a je a yanka ta amma annabi ya ce ku yanka ta anan to akwai maslaha da ta kansa a yi abu to idan maslahar ta wuce to sai a dauki abu dan haka gaskiyar lamari kar a yi fada da wani wanda zai dauko hadisi ya ce abi ko kadan bai cancanta a yi fada da shi ba, amma shi kuma ya kamata ya lura da inda ya samu kanshi da kuma yanayin da ya samu kanshi. Yasa so da dama matasa in sun ji kasusuwa na da muke a Zaria ko a Muciya, in muka je garin su sai su ce irin wannan suke so a yi, sai in ce a'a, baka san ba ta kashin da aka shawo ba kafin a fara yin irin wannan, ba a kai haka ba a garin ku. Shi sai kin da ya ji kaset gani yake ko ina ma a je a yi irin wannan kaset din, a'a, ko ina akwai irin yadda ake gudanar da su. Saboda haka in ka samu kanka a yanayin da kana buƙatar ka fahimtar da su abu, akwai yanayin da zai kama jama'a barkuci. Fatawa ce za mu tashi ga hadisi wani lokacin sai mu ɗauko littafin fiqh mu, saboda mun san cewa abinda littafin fiqh ya faɗi yayi daidai. Misali, na je ina wa'azi a nan government da yau kusan shekara 12, sai aka yi min tambaya ina hukuncin shafa akan safa, sai na ce ba laifi. Sai na zauna sai wani malami ya zo wurin, irin malamai ne na tsoro, sai ya ce amma Allah gafarta malam, shafa akan huffi ai akan safa ya saba wa mazhabin malikiya. Sai na miƙe na ce akramaka Allahu, yo ai ni da kai we are on the same page, ni ma malikiyan ne ai na faɗa. Ya ce a ina, na ce a cikin lawali ne, ya ce a alhamdulillah. Ina fata an gane. Kaga a nan yanzu ba na ce a cikin sanin Tirmidhi da Abu Dawud sai ni ta jayayya, amma magana tana nan a cikin lawali, ya ce ana shafa akan safa. Daga nan cikin garin Zaria wani ya taɓa tasowa da daɗewa kusan shekara 17 dattijo ne, ya ce to na san kai ba ka da matsalar son zuciya, amma na ji kai ma kana sukar taron suna, ina ka samo hujja? Sai na ce lawali da sani ne akramakallahu. Gashi an ce wa yukrahu amalu ha walimatan, sai ya ce haka ne, we are on the same page. Na fata an gane. Saboda haka in ka samu kanka a wani yanayi, to da hikima za ka gabatar musu. To wajibi ne mutane su gane wannan tsakanin waɗanda ake cewa ƴan zafi da waɗanda ake cewa ƴan sanyi, kowa ya san kanshi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To sa'annan gaskiya, saboda Allah, zan so a ce kowane malami na ƙungiya ya samu wata sana'a wadda zai dogara a kanta, ko kai tsaye ko kuma a rinka yi mishi, ya zama kana da sana'a taka ta kanka, ko kuma wannan sana'a ɗalibanka ko ƴaƴanka ko wasu aminanka ko kuma a wani wuri ana gudanar maka da ita. Wannan zai taimaka wajen rufa wa malaman mu asiri da ikon Allah. A gurguje kenan wannan matsalar sana'a din nan, tana da muhimmanci ta kowane mutum ya zama yana da wani abu da yake samun rayuwa a ciki, domin wannan yana daga abin da a lokutan baya an zargi waɗancan da rubutun sha da guru da laya saboda rashin sana'a. A yanzu kuma ana zargin su ko malamanmu, an tara kudin committee, an tara kudin ginin masallaci, an gansa ofishin wani, an yi kaza an yi kaza. To don girman Allah, kowane malami ya samu sana'ar da zai dogara a kai. Hadisai sahihai cikin Bukhari da Muslim aka ce annabi Zakariya kana najjaran, annabi Dawuda kana la ya'kulu illa min amali yadihi, annabi Dawuda aikin kanshi yake, annabi Zakariya kafinta ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka jama'a kunji, sannan don girman Allah, ina fatar malamai waɗanda da jinin su aka kafa ƙungiyar nan, da dattawan masu kuɗi da attajirai waɗanda da arzikin su da taimakon su aka kafa ƙungiyar nan, waɗanda suke da rai, don girman Allah aje a mutunta su. Muna nan da su birjik a garin nan, amma zan buga misalan kaɗan daga cikin su. A nan muna da malam Muhammadu Ba'ari, kowa ya san alheran malam Muhammadu Ba'ari tsawon shekaru, amma dattijon nan ya tsufa yanzu, ba shi da lafiya, ya gaza, kuma duk wannan ƙuruciya ta shi da nishadi a ina iƙarar da su a sunna, a yaɗa sunna. Amma kar ka manta malam Ba'ari attajiri ne. Ni da shi ya gaya min cewa ya samu lokacin da a Sokoto, ƙasar Sokoto, shi kadai ne ke cika tantebur 10 da shanu ya kai Lagos ya siyar, nashi ne na kanshi. To amma yau yana bukata daga gare mu gaba daya. Dan haka ina fatan malaman kungiya da Allah ya rufa musu asiri su rinka tuna da waɗannan. Idan ka tafi yau, muna da malam Sani a Cikaji, muna da malam Uzairu a Cikaji, suna nan sun manyanta, amma su ne malaman ahlus sunna.
to sa'annan don girman Allah akwai malaman ahli sunna da suka rasu suka bar ƴaƴa da mata wasu suna cikin wani hali a yanzu ku je ku bincika wajibi ne a sa ido akan wannan domin kai yanzu idan kai ne gwarzon zamani a cikin kungiyar ana daga maka idan ba kai tattalin waɗancan ka tarbiyantar da sauran kungiyar an fara kula da mutunta waɗannan da suka mutu da sauransu ba ma'ana kai ma haka za a yi maka kenan so da haka ina yin wannan ainihin a matsayin nasiha Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sa'annan kuma anan ne zan ainihin kawo bayanai da nake ta ishara akan su dangane da cewa ita kanta kungiyar ina roƙon don girman Allah a samu wani tsari wanda za a bullo da shi na baiwa ainihin wato sana'o'i da sunan kungiyar muhimmanci abin da nake nufi da wannan maganar wata babbar shawara ce zan faru don girman Allah kungiyar izala ta daina neman taimako a wurin kowa sai a wurin Allah na ɗaya kenan kungiyar ta daina kaddamar da neman taimakon ginin masallaci ko makaranta to za a ce da ya za a yi ina son ku san kungiyar tana da registration ne na non-profit organization wato an baiwa kungiyar register ne na cewa ba kungiya bace da za ta rinka yin wasu ayyuka tana samun kuɗi irin wannan registration din gwamnatin tarayya tana ba kungiyoyi da makarantu makaranta ta Darul Hadisi Salafiya irin wannan register muke da ita shine mun kafa Darul Hadisi ne ba dan mu yi wata sana'a mu ci riba ba to amma a cikin tsarin kuma shine za a iya kafa wani company wanda za a rinka sana'a ana cin riba dan haka Albani Science da kake gani sunan company ne sannan kuma sunan wani bangare ne na makaranta to Albani Science Academy Limited company ne wanda yanzu nan da registration din a hannuna da zan dauko maka abubuwan da muka yi register waɗanda da su ne za mu yi mu samar da kuɗin da za mu gudanar da da'awa a Darul Hadis to in ka ji muna cewa za mu gina kaza za mu yi kaza za mu yi kaza insha Allah kar kai mamaki duk duniya ba wanda yake aiko mana da taimakon ko taro ku daina roƙuwa abinda ake kenan wannan shawara kuma a bakin Malam Abubakar go muka koye ta kusan wannan shi yasa kullum muke fadi alheran Abubakar Gumi ba su da iyaka Allah kadai ya san iyakar su shi ya rinka bada shawara a matsayin shi na tsohon alkali gogaggen dan boko da ya san Najeriya sai ya ce in kun kafa kungiyoyi ko makarantu sai ku fitar da kamfanoni a karkashin su sai ai musu register na rantse da Allah sanda na fara jin wannan magana a wurin malam ban ma san ma'anar ta ba sai da na hadu da wani dan shi shine Salihijo wato ya girma a hannun shi sai ya fassara min wannan maganar to bari in ga muku da haka ne ake karfafar da'awa ta musulunci ya zama duk duniya ba wanda zai baku kokobo amma za ku iya gina masallaci ko mai girman shi za ku iya gina makaranta ko mai girmanta malaman ku da kowa zai rayu cikin mutunci wallahi ni da haka nake da'awa ta saboda haka banda Albani Science Academy as a limited company ina da software technologies wanda is an engineering company nake ayyuka na sannan akwai wanda yake hadin gwiwa ne da abokai muka yi muna fitar da ridi kasar waje da sunan company muna kai shi Ingila miliyoyin kuɗi muke samu yanzu haka nan da ɗan kwanaki kadan zamu fara fitar da bini da zugu da kake ji za mu rinka shuka shi muna matse man fetur a ciki mun tura wakilan mu waɗannan harkokin kuɗi ake samu miliyoyi sai a taimaki addini miliyoyin kuɗi ake samu ka je wani yana buga kanka yana cewa ana aiko da kuɗi ba wanda zai aiko da kuɗi ai da'awa irin wannan wanda bata raga wa kowa ba sai Allah da Annabi ba wanda zai aiko da kuɗi saboda haka don girman Allah ɗan uwa mutanen kungiyar izala yanzu kuna da mutane kuna da farin jini kuna da daraja kuna da waɗanda yau za su rinka ba ku ayyuka idan da sunan kungiyar za a je sai a samu wani kamfani sai a ce shi kamfanin na kungiyar ne zai rinka harkoki ne na kaza na fitar da man fetur na tace man fetur na kaza
kun ga irin registration din namu jama'a gashi kar zaka lissafa abubuwan da zaka yi a duba cancantar ka in aka duba cancantar ka abinda kawai za a tabbatar da cewa zaka iya gabatar musu da dalilai yanzu wannan ɗaya daga cikin certificate din mu ne gashi waɗannan takardu ire-iren su ne muka bayyana abubuwan da zamu yi da wannan yanzu har refinery zamu iya kafawa muna tace man fetur a ƙarƙashin Darul Hadith da wannan yanzu zamu kafa jami'a da wannan zamu komai mu samu kuɗi na halal din mu mu yada da'awar sunna saboda haka ku daina tunanin cewa ba zai yiwu a samu kuɗi irin waɗannan ba sai in Yahudawa ne za su aiko Yahuda ba za su aiko da kuɗi irin wannan a yada sunna ba saboda haka don girman Allah ƙungiyar ta kai yanzu te wannan kuma wani abun mamaki in gaya muku wannan ɗabi'ar kiristoci tuni sun daɗe akan irinta sai zama coci tana da wani kamfani da aka yi mishi rijista sai su tafi wurin wani permanent secretary sai su tura wakilai waɗannan wakilai sai su je sai su karɓo aiki na naira miliyan 500 sai a aikin sai a samu wa coci naira miliyan 100 don girman Allah a cikin wata 6 a ce coci tana da naira miliyan 100 me yasa ba za a rushe gidajen makwabta duk a siye ba a ƙara ta to yanzu a ce don girman Allah kowane reshe na ƙungiya na jiha yana da wannan ba wanda ya hana kowane malami a ce yana da wannan ba wanda ya hana saboda haka don girman Allah ku yi haƙuri ba in ne muku misali da kaina a wata tsiya ba ne amma kadai ina son nuna muku daga cikin hasken alheran karatun Abubakar Gumi ne mu kan muka samu wannan saboda haka ina tunasashe ku mai yiwa kafin ni in ji maganar kun riga da jinta amma kuma in aka gafala ba a yi aiki da ita ba to gaskiya ita za ta kai har yanzu akai ana yawo da kokon bara ana neman kaza da kaza wanda wallahi wannan ba zai gina addini ba karshen ta shi zai taimaka wajen wasu su sake kawo mana rudani ta hanyar an ja su wani an ba su kaza an ja su wani an ba su kaza zan tsaye da waɗannan shawarwari a nan sai mun zo ainihin kasar na gaba saboda ina so zan shiga matsala ta gaba wadda nake ta alkawari a kanta shine ƙungiyar ta ma tana da kyakkyawar alaka wajen yaɗa da'awa da kuma shiga cikin ɓangarori mabambanta na addinai wannan tunda ƙungiyar ta kafa haka take yanzu za ku ji daga bakin kungiyar ita kanta kuma yanzu zan karanto in Allah so in lokaci ya bayu daga alƙalamin kungiyar saboda haka kungiyar izala wannan alherin ya tsaya cik tun daga sanda aka yi wannan rabuwar don wannan rabuwar jama'a ta ja duk abin da ya kamata a yi an daina yi an koma ana ta faɗa da juna to wannan faɗa da juna kuma da aka koma ana yi shine na gaya muku kowa sai da ya ji jiki a Najeriya kiristoci sun ji jikin wannan fada yan dariƙa su da kansu sun ji jiki kuma kowa yana jin jiki yanzu domin da kungiyar tana hada kamar yadda take kafin ta rabu wasu abubuwa da suka faru a yanzu ba na tunanin za su faru sai dai kuma Allah yana da hikimar komai muna fatan hakan ya zama alkhairi don haka don girman Allah jama'a kowa ya saurara ka ji daga cikin irin alheran da kungiyar ta rinka yi na yada musulunci hatta ga waɗanda ba musulmi ba to ina fatan a dawo da wannan a samu wasu zakakurai waɗanda za su rinka tashi suna bayani akan ainihin kira zuwa ga addinin musulunci kamar yadda ake yi bari ka ji wannan sakon kamar yadda na alƙauranta insha Allah ta'ala Allah ya taimaka
bismillahi rrahmani rrahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أبسط يا بعنا جنان جميعا وفكرا وعجيبا كما تفعلون في جبنا لنيا فبه وفي مقصود لكم عائلهم كيشان wasu abubuwa da suke littattuwa cikin wato sa'an addinin kirista wato bayanin da zan yi a kan wannan sha'ani shi ne farko ya kamata dukkan wanda ke kiran kansa kirista ya lura da abu guda a kullum mukan yi wa'azi wannan ƙungiya na jama'a ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna domin mu nufar da musulmai ƴan uwanmu kan wasu abubuwa waɗanda yana yiwuwa mun mamance da haka kuma wajibi ne a san mu ne wa'azi ga waɗanda ba sa cikin addinin musulunci domin su fahimci addinin musulunci su kafa maganar abuda. Kama su da dama idan mutan wa'azi domin nufar da su kan abubuwa waɗanda suke na hujja ba su kaɗan ne daga cikin su suke sauraro su duba. To a yau abinda nake son zan yi bayani a kai shine ya sake jawo hankulan dukkan wanda ke kiran kansa kirista ya lura da abu guda. Muna wannan wa'azi ne domin a fahimci gaskiya a kuma kama hanya ɗaya a kuma tafi tare. Wato waɗanda suke riƙe da wannan littafi
sai a yi haƙuri saboda kasar ɗin da ɗaɗɗo ne yau kusan shekarar shi 28 da ɗauka. Kaga a cikin kasar ɗin in kaji kaji mai jawabin shi ne a Sheikh Yusuf Ibrahim daga garin Bauchi yana faɗin cewa daga cikin ayyukan ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna shi ne mai yaɗa addinin musulunci da kuma kiran waɗanda ba musulmi ba don su fahimci addini. To wannan aikin yana da muhimmanci kwarai da gaske, bar kuma ka ji shi a aikace a wani shahararren wa'azi wanda duk wani wanda ya dade da sanin izala ya san wa'azin bayara, bar ka ji abin da ainihin wannan mai wa'azin yake hadda turanci za ka ji. Duk wannan yana daga cikin alkhairai na izala wanda yake inda zan bude in karanto maka abubuwan da wannan da ke maganan nan ya rubuta a nan da za ka yi mamaki, amma in Allah ya so ka saurare ni a wa'azi na gaba za ka ji. Za ka ji irin ɗimbin mutanen da suka rinka musulunta a Najeriya kap sakamakon wannan alkhairi. Lokacin da wannan faɗan ya ɓarke gaba ɗayan wannan sashin sai aka manta da shi. An fahimta? Akwai inda a gari ɗaya aka yi wa'azi a garin Abakalike mutum 780 suka musulunta.
Barka da abin da malamin ke
wannan maganar jama'a Allah ya ɗauki ran shi kamar shekaru 4 da suka wuce. Allah ya gafarta mishi. Malam Yusuf Ibrahim Bauchi yana ɗaya daga cikin zakakuran matasa. Na kira shi matashi ne saboda a wannan lokacin matashi ne. Bai wuce shekara 20 da wani abu ba a lokacin. Ya dawo daga BBC kenan, yana yayi aiki a BBC 1982. Yazo yana jin turanci, yana rubuta turanci fiye da yadda kake tunani. Kallan gabana nan wani bangare ne na wani littafi na shi da ya rubuta. Ji kaɗan daga cikin abubuwan da yake cewa, yake comparative religious preaching. Na daga cikin ayyukan izala shine tana ainihin wato shiga wasu addinai tana wa'azi dangane da littafan waɗannan addinai. The Izala group did not stop at preaching from within. Yace Izala bata tsaya cikin musulunci kadai take wa'azi ba. A special unit was established for preaching to non-Muslim. Akwai wani bangare na musamman dan wa'azi ga waɗanda ba musulmi ba. Especially to the Christians, musamman Kiristoci. The Holy Quran has made it
mandatory for Muslims to call their Christian brethren to Islam in these fine words. Yace saboda alqur'ani ya kiraye musulmi da ainihin wato su kira kristoci zuwa ga ainihin addinin musulunci, inda Allah yake cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa, sai ja wannan aya Allah yake cewa ya ku ahlal kitab kristoci da yahudawa ku zo zuwa ga kalmar da za ta hada kanmu da ku, Allah na abuda illa Allah, kar mu bauta kowa sai Allah. To bayan da malamin yayi maganganu masu yawa saboda muna fama da karancin lokaci jama'a, a wani paragraph sai yake cewa one of the comparative religious preachers of the Izala was the author of this book. Daya daga cikin malaman Izala da ke wa'azi ga kristoci shine marubucin wannan littafi, wato Yusuf Ibrahim Bauchi, who since his return from Britain in 1982, wanda tun dawowar shi daga kasar Ingila 1982, has been preaching to the Christian to death, yana tayiwa kristoci wa'azi har zuwa ainihin wannan lokacin. Ya rubuta wannan littafin 2003. He had various debates with the Christian clergy both at home and abroad. Ya yi mukabaloli da zamantakewa da malaman kristoci da yawa. To anan sai ya kawo successes, nasarorin da kungiyar Izala ta samu wajen kiran kristoci zuwa ga addinin musulunci. To waɗannan nasarorin na son ka san ba su samu ba sai da ya zan kungiyar a haɗa take. Lokacin da aka samu wannan rabewar, gaba ɗayan wannan sashin ya daina aiki. Idan na gaya maka matsayin da kungiyar ta dawo ta ɗauki wannan mai wa'azin, sai ka ji tausayin shi. Dan fatali aka yi da shi, aka wulakantar da shi, aka daina sauraren shi. Idan na je Bauchi in ne magana akan shi, ba ma sa son shi, ba sa son ma nake magana. Ai ta maganganu in ce a'a wannan malami mutumin kirki ne sai su shiru. Sakamakon me? Sakamakon wannan rabuwar. Don yana ɗaya daga cikin waɗanda aka rinka samun matsala. Kamar yadda nake faɗi, da wani matashi ya taso sai a koma ana ganin. To ai wannan fa yana neman wani girma ne, ba a san ai yanzu shi wannan kai. Akwai dattijan da ya taɓa jin wani Yusuf Ibrahim abinnan a BBC, ma'ana ɗaukakar shi ta ƙungiyar Izalan ne. Ashe kenan in aka ɗauka cewa in an bar shi yayi gaba, shi ya gaba, a'a Izalan ce ta gaba, sunna ce ta gaba. Saboda haka kar ku ji wani matashi ya taso ku ɗauka cewa a dankwafe shi ba, in aka bar shi yayi ƙarfi, a'a ƙarfin shi ai ƙarfin Izalan ne. Saboda da baya nan wannan ƙarfin ba zai samu da wannan sunan ba. Ashe in an fahimci wannan, to yana daga cikin waɗannan kurakuran wallahi ture wannan gefe guda da aka yi. In ya zo ne maka karatun alqur'ani za ka yi mamaki, turanci kuma ka ji yadda yake turanci, sannan nan rubucen shi ne za ka yi mamaki. Barka ji abin da ya ce, it is not possible to enumerate the successes achieved through comparative religious preaching because the Izala has not kept good records or documents to that effect. Yace ba abu ne da zai iya yiwa ba, za a iya kididdige nasarori waɗanda wa'azi da Izala take yi ga addinin Kirista ba. Yace sai dai kawai Izala ba ta aje record ne ba. Yanzu waɗannan document din zaka yi mamaki yadda na samu su, ba a adana records akan irin waɗannan. Yanzu ka zo ka ce kana neman ina ne wa'azin da dan gungun ya a makurdi 1980, sai a hauka maka mai, ba a aje record. To yana daga cikin abubuwan da muke kiran a dawo a kula da su, ya zama a ce duk wani cassette ana da shi in an archives, a jera shi yadda da an ce kaza kawai sai a ce ga cassette din a dauko shi, gashi a dauko shi. Na gaya muku jama'a, sakamakon irin wannan rashin damuwar na adana wasu bayanai, a yau babu ainihin wasu bayanai da aka zuba akan internet game da Izala. So da haka in har za ka samu wasu bayanai, sai ka ji wasu sharruri ne da wasu makiya kawai suke rubutawa. Wannan kalubale ne babba. Bari in dan ci gaba da wannan karatun kafin lokaci ya kure insha Allah ta'ala. Sai yake cewa but it is a fact that the Izala has preached to Christians throughout the country. Yace amma wannan gaskiya ce da ba za a iya musunta ba, cewa duk Najeriya Izala ta kewaya ta yi wa kristoci wa'azi don girman Allah. Wannan maganar kai dan dariƙa da zan faɗi ka san ba san zuciya a ciki, don ni ba dan kungiyar Izala bane, balle ka ce ina faɗi ne dan kare kungiyata. Akwai dariƙar da ta kewaye kasan nan ta yi wa kristoci wa'azi? To kungiyar Izala ta ratsa Najeriya kaf
tawo kristoci wa'azi kuma wannan document din gashi a hannuna bari in ƙara karantawa ka ji abinda malami yake cewa ba oko shi marubucin wannan littafi an ba the auspice of the izala a ƙarƙashin tawagar izala has preached in places like Lagos yayi wa'azi a wurare irin su Lagos Shagabu Abakalike Enugu Oweri Benin and Sapele kaji yayi wa'azi a waɗannan wurare others were Bilimi Kaltungo Zambuk Gombe Biu Marana Maiduguri Jos Bauchi Makodi and Wuko ETC kaji sauran wasu wurare sai ce he had the opportunity of recording many debates between him and the Christians da yake dan jarida ne duk muqabalar da suke yi sai ya recording akwai wata muqabala da yaje da wani pastor dan amarya har cikin gidan shi ya kure shi ya fade ta anan da ya kure shi kasusuwa uku ne sai tashi zai fita sai dan amarya ta rako far gida yace haba ai addinin ku yace la ikraha fid din sai Yusuf ya ce mishi me kake nufi sai ya ce ah ka zo gidana kai muqabala ka kure ni sannan ka fita da kasar din ai ka tilsasa mun abin da ban abin nan ba ke sai ya ce me kake nufi ya ce dole ka ba ni kasusuwan lalata su sai ya ce ga su yace dalibai dake biye da shi dan ne mallaye yace a yace ai bai kamata yace na zo gidan shi na ci mutuncin shi yace ga su yace mu da ma ba kowa muka zo ba mun zo ne mu fahimtar da shi to zaka ji wani commentary da shi dan amarya yayi anan a cikin wannan littafin zan karanto mana insha Allah in yana yi bai ba kuma sai gaba sai yake cewa he had the opportunity ya samu damar yin wa'azi da kalubale yace famous among them being his debate with one pastor Muhammad dan amarya yace na daga cikin waɗannan irin tattaunawar da ya samu damar yi akwai tattaunawar da ya da wani ainihin pastor mai suna Muhammad dan amarya a Bauchi and pastor Bashir Kaduna da kuma wannan pastor Bashir na Kaduna sai darasi na gaba zan sa muku za ku ji muryar Bashir din a inda Bashir din nan mara kunya ne har garin nan ya taba zuwa ya zo ya mala Abubakar gumi karerai izala ta ce wa Yusuf ya ta bin shi a ginde har sai an zauna kaga da izala kungiya ce ta ƴan ta'adda cewa bai aje a kashe shi amma izala sai aka ce a'a ba duka ba zagi aje a same shi a zaunar da shi ai muqabala in aka je sai ya gudu in aka je nan sai ya gudu in aka haka izala ta sa Yusuf yayi ta bin shi har sai da yadda ya zauna zaka ji sai da aka zauna ba fada yayi muqaddima Yusuf yayi muqaddima yayi addu'a Yusuf yayi addu'a suka fara ya dauki zafi Yusuf ya kwantar da hankalin shi wallahi kafin karshen kasar din sai gashi ya musulunta ya tuba sannan ya dawo yana cewa wallahi sa shi akai kuma kanarwa na da fastowa na da kungiyar kan su suka sa shi kuma ga abubuwan da suka bashi amma shi wallahi musulmi ne kuma uban shi ma shine shugaban